Jones. Good morning, South America.
Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban kasar Najeriya ya sha alwacin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe sama da mutane 100 a wasu hare-hare a tsakiyar kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirye kisan ƙare dangi a Ukraine. Haka kuma za a ji cewa sama da 'yan Sudan ta kudu miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a watan Yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma faɗace-faɗace.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya kwararru a fannin man fetur da iskar gas sun fara tsokaci kan bukatar kungiyar tarayyar Turai na neman ƙarin iskar gas daga Najeriya.
Wannan yana da kyau, ci gaba ne mai kyau, amma abinda ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba.
Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan motocin alfarma da aka raba wa sarakunan gargajiya a jihar Zamfara da ke Najeriya, gwamnan jihar Bello Matawalle ya yi ƙarin haske.
Su manyan sarakuna su 17 muka san musu wannan Cadillac din guda 17 wanda daga ana ta kira ana cewa guda 200. To dukkan motocin na wayan ga manyan sarakuna su 17.
Murna Lafaru Kusanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce, a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai. Da yake Allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe, Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba, ba za a gafarta musu ba, ko ba za a basu tsira ba, a cewar shugaban a cikin wata sanarwa. Hare-haren da aka kai ranar Lahadi a jihar Filato da kuma wani samami da masu garkuwa da mutane suka kai jirgin ƙasa a jihar Kaduna da ke makwabciyarta ya nuna yadda rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar da tafi kowace yawan jama'a Afirka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirye kisan ƙare dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur, shugaba Biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai, babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya. Daga baya shugaban na Amurka ya kare matakin da ya ɗauka na bayyana matakin na Rasha a matsayin kisan kiyashi, yayin da yake zanta da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya koma gida. Biden ya ce na kira shi kisan kiyashi ne saboda ya ƙara fitowa fili, kuma a fili yake cewa Putin na ƙoƙarin kawar da ra'ayin samun damar zama ɗan ƙasar Ukraine, kuma shaidu suna ƙaruwa. Ya ƙara da cewa za mu bar lauyoyi su yanke hukunci a duniya ko ya cancanta ko a'a, amma ga alama haka yake gare ni, in ji shi. Farautar mutumin da ya kai harin kan mai uwa da wabi da safiyar ranar Talata a gundumar Brooklyn ta birnin New York ya haɗu da tsaiko, yayin da aka gano kyamarar ɗaukar hoto a tashar jirgin ƙasa na 36th Street da ya kamata ta ɗau hoton maharin ta lalace, a cewar magajin birnin New York Eric Adam.
Da misalin karfe 8:24 na safiyar jiya Talata ne, yayin da jirgin kasa ya isa wata tashar karkashin kasa a unguwar Sunset Park a Brooklyn. Mutumin da yake sanye da karamar riga na masu aikin gine-gine wanda ya rufe huskarsa da abin tare iska mai guba kafin ya fara bude wuta akan mutane da ke cikin jirgin da wasu da suke kusa da jirgin, inji kwamishiniyar 'yan sandan birnin New York Kitchener Sewell.
Known explosive devices on our subway trains. And this is not being investigated.
Take za mu iya tabbatarwa da mutane cewa babu wani abu fashewa a cikin jirgin. Kana ba za mu gudanar da binciken mu akan ta'addanci ba tukuna. Harbin kan mai uwa da wabin ya haifar da fargaba da tashin hankali a cikin jirgin. Wannan abu dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yawa-yawa harbe-harbe a fadin birnin New York da kuma karuwar miyagun ayyuka a tashar jirgin kasa na karkashin kasa. Gwamnatin jihar New York Kathy Hochul ta shawarci 'yan New York ne, tana cewa ku kasance a farke da kuma lura. Kathy ta yi kira ga mutanen jihar New York baki daya da su taimaka ma 'yan birnin New York da jami'an tsaro wurin hada kai a jami'ci wannan ɗabi'ar harbe-harben mutane. Baba Yako Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kungiyar Tarayyar Turai ta zo ƙwarya a hannu tana neman ƙara ƙarfafa dangantakarta da Najeriya, musamman a fannin samar da iskar gas zuwa ƙasashen Turai sakamakon yakin da ya ɓarke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Wannan buƙata ta bayyana ne a wata sanarwa da kamfanin mai na ƙasa ya raba wa manema labarai a Abuja, babban birnin Tarayyar Najeriya. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Jakadar kungiyar Turai a Najeriya, Samuela Isofi, ita ce ta jagoranci sauran jakadun kasar Spain da Italia da Portugal da kasar Faransa a lokacin da suka kai ziyarar ban girma ga kamfanin man fetur na Najeriya. Isofi ta ce Najeriya ce ƙasa ta hudu da ke samar da iskar gas zuwa Turai, inda ta ce Najeriya tana fitar da kashi 40 cikin 100 na gas zuwa ƙasashen Turai a halin yanzu. Ƙaramin ministan man fetur na ƙasa Timi Presilva ya yaba da wannan mataki da ƙasashen Turai suka ɗauka, inda ya ce Najeriya a shirye take ta shiga yarjejeniyar ƙara yawan iskar gas ga ƙasashen Turan.
At this moment we have two projects, one pipeline to Algeria, through Algeria to Europe. Actually that pipeline is targeted for Europe.
Anan Timi Presilva ne yake bayani cewa tuni har an fara shimfiɗa bututun da zai kai iskar gas zuwa ƙasashen Turai ta ƙasar Algeria. Silva ya ce akwai kuma shimfiɗa wata bututu ta ƙasar Morocco. Dukan waɗannan ayyukan an riga an fara su gadan-gadan, kuma Najeriya a shirye take ta zama abokiyar kasuwanci na gari ga ƙasashen Turai. Da yake tofa albarkacin bakinsa game da wannan bukata, ƙwararre a fannin gas da man fetur Muhammad Salih Hassan ya kalli wannan neman ƙarin iskar gas daga Najeriya zuwa ƙasashen Turai ta fannin rashin ƙarfin tattalin arzikin da ƙasar ke fama da shi ne.
Wannan abu da kungiyar Turai suke nema na ƙarin gas yana da kyau, ba ƙaramin samun ci gaba bane wa ƙasa irin tamu kamar na Najeriya. Wannan yana da kyau, ci gaba ne mai kyau, amma abin da ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba.
Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya yi ƙarin haske akan wannan bukata da yake ganin tarihi ne zai maimaita kansa.
Bukatan makamashin iskar gas na Najeriya da ƙasashen Turai suke yanzu matsawa su fara saya, wato in an duba tarihi ne yake so ya maimaita kanshi, domin lokacin da Najeriya ta yi wannan ɗare-ɗare na iskar gas, to dama Turai su ne na farko ƙasashen da ake tsammani ko kuma aka targetin su sai wannan gas din nan. Gas din Rasha kusan kashi 40 ƙasashen Turai suke saya. So wannan yakin na tsakanin Rasha da Ukraine shi ya tilasta yanzu aka canja akalar tattalin arzikin ma na ƙasashen Turai, kamar yadda yaki na ɗaya da yaki na biyu na duniya ya canja tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Saboda haka wannan abu ne wanda yake zai wa Najeriya amfanu na ƙwarai wajen bunƙasa harkan iskar gas.
Sanarwar ta ce kungiyar Turai ta bayyana buƙatar ƙara yawan iskar gas da take saye daga Najeriya ne biyo bayan yakin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine domin cike giɓin gas ɗin da kungiyar Turai take saye daga ƙasar Rasha. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sama da 'yan Sudan ta kudu miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan Yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma fadace-fadace. Matsalar karancin abinci ta ta'azzara tun bara. A wani rahoton haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Sudan ta kudu suka fitar rana Asabar, sun bayyana cewa ƙaruwar tashin hankula da makamai da rasa matsugunne a cikin al'umma da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari sun taka rawa. Kimanin mutane 87,000 a yankin gudanarwa na Faibo da wasu sassan jihohin Jonglei da Lakes da wasu jihohi na iya fuskantar bala'in yunwa a watan Yuli. Kimanin mutane miliyan 2.9 ne za su kasance ƙasa da mataki ɗaya kawai a matakin gaggawa a cewar wani bincike na bayanan tsarin ƙimar abinci. Sama da kashi 2.3 na al'ummar ƙasar, kusan mutane miliyan 9 na buƙatar agajin jin kai, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga ƙarshe, wani rahoto na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya nuna damuwa game da ci gaba da cin zarafin bil'adama a Rasha da China da Iran da Venezuela da Masar da sauran ƙasashe masu mulkin kama karya, da kuma tasirin da cutar coronavirus ta yi a kan ayyukan haƙƙin ɗan adam a duniya. Takardun wannan rahoto na shekara-shekara ya kuma nuna damuwa game da danniya tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda gwamnatoci ke kaiwa kan iyakokin ƙasar don musgunawa, tsoratarwa ko kashe masu adawa. Jiya Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana rahoton. Blinken ya ci gaba da cewa koma baya na mutunta 'yancin ɗan adam ya ci gaba, yana mai ba da misali da yaƙin da Rasha ke yi a kan Ukraine.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da cece kuce akan adadin motoci, da gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya raba wa sarakunan gargajiya a jiharsa da kuma alakanta sayan motocin da zunzurutun kuɗin da aka kiyasta cewa ya kai biliyoyin nerori. Gwamna Matawalle ya ce ba haka lamarin yake ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Tun bayan da labarin raba motoci kirar Cadillac wanda aka kera a shekarar 2019 sama da 200 ga sarakunan gargajiya a jihar Zamfara ya karaɗa kafafen sada zumunta ne 'yan Najeriya daga shirin ƙasar daban-daban ciki har da kudanci suke ta tofa albarkacin bakin su a game da lamarin. Wasu 'yan ƙasar dai sun yi ta bada misali ga labarin raba ƙarin motoci 100 ga cibiyar tsaro ta yammacin Najeriya wanda aka fi sani da suna Amote Kunda, gwamnan Shehi Makinde na jihar Oyo ya yi a cikin watan Afrilu, inda ake cewa yaya za a yi jihar da ke fama da tarin matsalolin tsaro za ta raba motoci masu tsada ga sarakuna. Ko menene gaskiya a game da batun raba motoci sama da 200 ga gwamna Bello Matawalle da bayani.
Su manyan sarakuna su 17 muka san musu wannan Cadillac din guda 17 wanda ga ana ta kai ana cewa guda 200. To duka motocin na wayan ga manyan sarakuna su 17 kuma sai da mun ka tabbatar da mun tace mun tabbatar da duk wani sarki wanda za ba motar nan sarki ne wanda mun tabbatar da amincin shi, mun tabbatar da yana da lahiya kuma ya rantsuwa da Alkur'ani bai tare da yan ta'adda, bai hulɗa da su, bai jin daɗin abin da suke. Da za a ce yau sarki mai daraja ta ɗaya ko shugaban sarakunan jihar Zamfara a ce bai da motar shiga, ta yaya kake son ya yi? Sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki, duk yadda za mu yi harkar tsaro sai mun yi unwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala. Na sha faɗa ma duniya cewa wannan dalilin yin wannan saboda mun san da akwai waɗanda suna cikin cikin wannan hidima amma mun ce to shikenan kowa ya irin rantsuwar da ni kuma na sha fada ni ce duk wanda ya san da bai cikin wannan hidima ya rantsuwa irin wanda ni na bai jin dadin abin da ke faruwa a Zamfara bai da hannu da abin da ke faruwa a Zamfara bai san masu yin wannan aiki ba a Zamfara
a game da tambayoyi da ƴan Najeriya musamman a kafafan sada zumunta suka yi tayi na cewa shin gwamnati Matawalli ya taba taimakon jami'an tsaro a jahar sa da kayan aiki kwamishinan ƴan sandan jahar Zamfara CP Ayuba Elkana ya bayyana cewa
shin gaskiya gwamnatin da kuma dole ne ta wuce jami'an tsaro ba ya sanar da kan mun a haɗa kuwa aiki fare da su don haka mun samu cin gaba da yawa sannan da fara su kwana su a Zamfara cikin kuma na daya shi domin dole mu ta wuce ya tunda fama da motoci da filos suka kuma sanya da kama da police civil defense soldiers da immigration customs wannan haka motocin da ya bamu da ban mu haka tun da san cewa dole a sani su to motocin nan mun ka samu tun da a karshen wata mun gwamnati ne wanda muke samu mai muna samu su yi su wannan haka muna da yara mu da muke kira operation pop ada 1 and pop ada 2 wannan duk suna cikin locations ne wanda suna ba da security to wannan yaran
Halima Abdurra'uf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com. Ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma gashirinmu na gaba
baki mun yanka wuya matasa a Najeriya na ci gaba da nuna cewa wannan karon fa da gaske suke yi kafafu ta karga nan sun karbe madafun iko a zaben shekara ta 2023 Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun karin masu bayyana aniyar su ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa ta 2023. Baya-bayan nan sun hada da gwamnan Nelson Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa da kuma jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amaechi daga kudu maso kudu da kuma mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu Yemi Osin Banjo daga kudu maso yamma to sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa
ana magana cewa a samu waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kaina saurayi ba amma ko ba zan kira kaina tsoho ba saboda kai ne ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wanda ke tsakanin matasa da kuma wanda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuba ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai wanda shekaruna da duk ayyukan nan da zai duk sanin Najeriya da Allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani har yanzu shekaruna 56 kuma matasan Najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su waɗanda suka fi fahimtar al'amuransu da kuma yanayin da suke ciki saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da dan Allah idan Allah ya ba wannan matsayin aikin nan za mu yi shi
gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan sa'ad yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a kasar da yanzu haka take fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki to ko baya ga shugabancin kasa a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna kamar a jihar Jigawa da kuma jihar Sokoto inda Sagir Dalatu Bafarawa matashi dan shekaru 38 da haihuwa ya sai takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar wanda shi ma yace bukatar shugabanni masu jini a jika a Najeriya ne ya karfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna
jama'a da kungiyoyi su ne suka hadu suna ta kira a hito takara Naje na samu party leaders na samu elders na faɗa musu ga abin da mutane ke da kuduri a kaina the same kungiyoyi sun kada kuɗi sun kaje sun ka sau form na tsayawa takara sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika don suna son suna ra'ayi da ni tsaya takara duk yawancin su abun da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience din gwamnati da haka kasuwanci na private sector to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama taka tasu rawa amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto karbashin mai girma gwamnati Honorable Aminu Wazir Tambuwal ya ba mu dama mun zo mu umhani da experience din mu da ilimin da Allah ya ba mu gurgudo mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli so suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamnati na koyi abubuwan da ake yi so ya kamata a ce saboda cigaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan
to sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida lamarin da kuma wasu ke ganin shine ya haifar da tarnaki ga ci gaban kasar amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan kasar kan lamarin
sunana Comrade Imran Muhammad Safi wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki saboda duba da la'akari da cewa shi fa matashi an aka ce matashi idan zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza kuma akwai abubuwan da cewa lalle tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan kalubalen wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba in muka lura da uwayenmu da suka wuce na baya ko da suka mulki Najeriya mafi akasarin su duk matasa ne lokacin kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu to ko yanzu in ba haka nan suka hakura suka bari matasan suka dauka ba wallahi babu ranar da za a samu ci gaba
sunana Alingonjo daga jihar Zamfara Najeriya gaskiya halin da kasa ke ciki bana ce matasa za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu saboda halin da kasar ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da kasar ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana hwadi
sunana Honorable Abdulaziz Isa Silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu yayin siyasa a wannan kurin da muke ciki me yasa haka ko shi ne an riga an bata siyasa an riga an bata ta da kuɗi ma da ba ka da kuɗi duk inda kake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da murubar yin gyaran ma da mutum kai ba ka da kuɗi ko kai ba da dan wani abin kamar ba zai yi ba gare ka
to kuma dai menene injinan Tura Ashir Shere shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su baiwa mara da kunya
su wayannan masu shekaru wani lokacin zaka yi suna kafa hujjoji da cewa wai ai ga kasar Amurka ta sa dan shekara 80 a mulki ga Italiya ta sa dan shekara 85 to abinda ba sa duba shine wayannan kasashe su sun riga sun kafu sun dade da samun shugabanci kuma sun kafa duka institutions din su sun tsaya akan kafafun su suna aiki mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba ba wani abu da yake tafiya daidai in ka dubi duka institutions da muke da su na tsaro na tattalin arziki na ilimi na lafiya na menene babu wanda ya zauna da gindinsa to kaje ka dauko masa mutumin da ba zai iya yi maka aiki na awa 7 ko 8 ba a rana kace shine shugaban kasa to kai ma ka san ka siyo kanka matsala dan haka ya kamata wannan lokacin haka tunda an ba mai shekaru da yawa an jaraba daga da demokradiyyar nan ba san ja shekara 8 Buhari ya shekara 8 masu manyan shekaru so da haka ya kamata kyale masu kananun shekarun a ba su dama su yi kuma shi wannan abin shine ya dade janyo lalacewar al'umma da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin kannansa yana takar abu da su to shi yasa sai al'umma ta tashi zaman to babu babba yaro a cikin ta so da yaro yana kallon abin da yake nema babba wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga bashi shawara yana tarbiyyantar shi yana koya masa abin da ya kamata yazo ya ce shi ma nema yake da shi da shi to kaga an samu matsala saboda mu muna goyen bayan su masu shekaru daga 40 zuwa 60 din nan 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabanci sai kuma in sun karbi mulkin nan su yi wa mutane adalci su yi abin da ya kamata kar su da su ga wanda tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati da sharholiya
masu fashin baki ciki har ma da kunkunye ta nanata irin mawuyacin halin da Najeriya take ciki a halin yanzu da barbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu anya kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu
tabbas irin mutanen da suka fito akwai masu daga cikin masu karanan shekaru akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu kuma suna da karfin jini da karfin kwakwalwa da karfin tunani da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki da awa 10 ko zuwa awa 20 a rana domin a ga an dawo da kasar kanta farki na daidai duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabanci tun daga kan marigayi Abubakar Tafa Balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabanci irin nasarorin da suka saba sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zango zaka ga cewa za ka ga bambancin kilale gashi ana ganin su
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Idris Muhammad Adamu daga makarantar Milhajul Islam Yarogana Gombe Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fada والذي يخرج المرأة فجعلهم غساء النهوى سنقضك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر النفات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم
ما دلّى yanzu kuma sai labarai amman a takaice
Shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu harhara a tsakiyar Najeriya wasu ƴan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce a ɗaya daga cikin munanan harharan da aka kai a bana da ake zargin ƴan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai da yake Allah wadi da abin da ya kira mummuna nan kashe-kashe Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika ba za su samu tausayi ba za a gafarta musu ba ko ba za a basu tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirye kisan ƙari dangi a Ukraine yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur shugaba Biden ya ce kudaden da kuke samu da damar ku ta cika motocin ku da mai babu ɗaya daga cikin su da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani bangaren duniya
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.